Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To Sarfilu, wani harin mai kan uwa da wabi yayi sanadiyar kisar mutane 16 a jihar Maine. Bayan makonni uku da dan majalisar wakilan Amurka ya zaɓi Mike Johnson a matsayin sabon kakakin majalisar Amurka. Sannan za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada buƙatar cimma kafa ƙasashe biyu domin samar da zaman lafiya a ƙasashen gabas ta tsakiya.
To kanan labaran duniya kenan. A yau Alhamis ne ake sa ran kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci akan sahihancin takardun kammala karatun shugaban kasa.
Magatakardan jami'ar da shi shugaban kasa ya halarta wanda ake kira Chicago State University ya yi rantsuwa ya gabatar da wasu bayanai amma ba a kotu ba. A ofishin lauyoyin takardun shugaban kasa.
Muna dauke da rahoton. Haka kuma za a ji cewa majalisar wakilan Amurka ta zaɓi sabon kakakinta bayan kwashe makonni uku ana kai komo. Kowane ne shugaban?
Shi Mike Johnson dai mutum ne da yake suna sama ya yi shekara 8 a majalisar nan. Kuma yana cikin waɗanda sun ku goya da Sarki Trump baya.
Daga nan Alher Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma fa yanzu sai a gyara zama a fara shan kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a Maine mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo, sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba, a bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'Yan Sanda. Duk da cewa ana ci gaba da gwamza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Joe Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wato wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan da Amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falastini masu cin gashin kansu. A wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, Biden ya faɗa cewa bai kamata a kauda kai a game da buƙatar 'yan Filistinu ba. Yahudawa da 'yan Filistinu duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci, mutunci da zaman lafiya. Shugaban Amurkan ya ce hare-haren da 'yan kamawuri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kaiwa 'yan Filistinu da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun Jordan da Isra'ila ta mamaye ya razana shi. Ya ayyana hare-haren da watsa wuta Peter Kana ya ce yan kamawuri zauna suna kai hari kan Filistinawa a wuraren da suke da 'yancin zama. Biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su, waɗanda aka yi imani cewa wasu daga cikinsu Amurkawa ne waɗanda 'yan Hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A wani labari mai alaƙa da wannan kuma, Joe Biden a jiya Laraba ya fito ya yi furuci a kan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kaiwa Filistinawa a yammacin gabar tekun Jordan, biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa ƙasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Filistinu. Biden ya ce hare-haren 'yan kamawuri zaunan tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da Hamas ta kai hari. Dole ne a kawo ƙarshen wannan faɗan, wajibi ne a hukunta su, ya kamata a daina hakan nan. Abinda Biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran da Prime Minister Australia Anthony Albanese wanda ya kai ziyarar fadar White House. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke bada kwarin gwiwar cewa China da Amurka za su iya aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco. Ana sa ran cewa Xi da shugaban Amurka Joe Biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na Asia Pacific da za a yi a San Francisco daga 11 zuwa 17 ga watan Nuwamba. Ba a dai tabbatar da wannan zaman ba, duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen China Wang Yi yake shirin kawowa Washington yau Alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin Amurka da China. Bisa bayanan CCTV wato kafar yada labarai mallakar gwamnatin China, Zi ya faɗa cikin hirar shi da Newson cewa ina fata ziyarar ka za ta haifar da fahimta tsakanin bangarorin biyu, sannan kuma za ta taimaka ta wato ta wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin China da California. Kana za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga kulla dangantaka tsakanin China da Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan Aisha ta sake da labarai. Kafin nan hankulan 'yan Najeriya ya karkata zuwa kotun koli ganin cewa yau Alhamis kotun ta tsaye ranar da za ta yanke hukunci akan ƙarar da jam'iyyun adawa suka shigar na ƙalubalanta sahihancin takardun kammala karatun shugaba Bola Ahmed Tinubu. Daga babban birnin tarayya ga wakilinmu Rukayya Basha.
Atiku da Obide na kalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta yanke ranar 6 ga watan Satumba. Lauyan Atiku da jam'iyyar PDP Chris Uche ya ce kudirin na neman izinin gabatar da sabbin shaidu ne bisa rantsuwar da magatakardar jami'ar Chicago ta Amurka ta yi, wanda hakan yasa suke kalubalantar sahihancin takardun kammala karatun shugaba Tinubu. Yanzu dai kotun koli ta tsayar da yau Alhamis domin yanke hukuncin kan zaben na shugaban kasa. Shin ko yaya jam'iyyar APC mai mulki ta ji da wannan sanarwa? Bala Ibrahim shine daraktan sadarwa na jam'iyyar APC.
Da lauyoyin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar suka gabatar a gaban kotu ba wasu abubuwa bane a sabbi ko sabanin abin da aka yi a baya wanda za su iya warware hukuncin da aka dauka ko kuma za su iya raunata a bukatunmu a gaban kotu. To magatakardan jami'ar da shi shugaban kasa ya halarta wanda ake kira Chicago State University ya yi rantsuwa ya gabatar da wasu bayanai amma ba a kotu ba, a ofishin lauyoyin shi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kuma a Amurka ya gabatar da wasu bayanai na shedar takarda ta kammala karatu na shi shugaban kasa da kuma shedar cewa ya halarci wannan makaranta kuma ya kammala karatunsa a shekarar da ya ce ya kammala karatu. Saboda haka waɗannan lauyoyi na Atiku Abubakar rubutu a ruwa suka yi masa wanda ba zai karantu ba.
Ko yaya masana shari'a ke ganin yadda shari'ar za ta kasance? Barista Ma'ruf Muhammad ya kasai lauya ne mai zaman kansa.
Na abinda kotu take lura da shi da akari da shi shine yawanci me ka shigar da ƙara a gaban kotu, sannan kuma wace hujja ka gabatar. Kar mu manta cewa kotun ɗaukaka ƙara wato Supreme Court kotun matakin farko ita ce kotun ɗaukaka ƙara ta Court of Appeal, wanda idan ta ce nan aka saurari shari'a kuma anan ne ya kamata duk wata hujja da ya shafi makaranta ko a Chicago ko ma a Najeriya ne ba a Chicago ba, anan jam'iyyar PDP ya kamata ta gabatar da takardunta da shaidunta wanda za su tabbatar da cewa ko an yi wannan makaranta ko certificate dinnan na bogi ne ko ba ai bogi ba.
Yanzu dai hankulan 'yan Najeriya sun koma kotun koli domin ganin yadda sakamakon shari'ar za ta kasance. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaidar Rukayya Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shi ne na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrat da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. Johnson, wanda yake wakiltar jihar Louisiana da ke kudancin kasar, ya nemi 'yan Republican su baiwa shugaba Donald Trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020. A ƙarshe, A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Berislav da tare da kashe mutum daya. Sojojin saman Ukraine sun ce wato makaman kariyar hare-haren saman sun kakkabo wasu jirage mara matuka 11 da Rasha ta harbo cikin dare. Jami'ai a yankin Ukraine sun ce wani harin Rasha na jirgi mara matuki ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar kera makaman nukiliya. Ministan ma'aikatar makamashin Ukraine ya sanar ta kafar Telegram cewa harin na Rasha ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliya da ke Helminski tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, an zaɓi Mike Johnson ɗan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a ranar Laraba, wanda ya kawo ƙarshen gwagwarmayar kwanaki 22 da 'yan majalisar suka yi na ciki ɗaya daga cikin manyan mukamai na shugabancin gwamnatin Amurka. Kan haka ne abokin aikin Muhammad Baballe ya zanta da Pius Ali da ke zama ɗan Ghana mazaunin Amurka kuma ɗan majalisar birnin Portland.
Sunana Pius Ali ni a city councilor ne daga nan Portland Maine a jihar New England daga nan Amurka. To da Republican Party dai ya zama na suna cikin fitina, wani irin fitina ne ba su iya sun samu wani shugaban majalisa ba shi wannan. To a kowa sun ka zaba ni dai alheri da fatan da nake yi ne ya sa ya iya yin aiki ya taimaki mutanen Amurka, domin inda muke nan a ƙasar Amurka akwai mutanen Amurka na fuskantar wahalu da yawa. In ka tafi birnayen Amurka dai wa da ka mutane suna waje ba gidaje. To mu da muke muna kan gwamnati na lokacin ruka manyan garuruka karkashin federal government muna neman taimako, amma in su majalisan ba su zauna sun yi aikin su ba mu kuma ba mu iya taimakon mutanen da ke karkashin mu. Sai ina fata kowa sun ka zaba su and republicans ya zama na mutum ne da zai iya yi aiki da kowa ba tare da sa ra'ayin nan nasu da yake ba ya taimakon Americans, domin ra'ayin Republicans kawai yake taimaka.
Kowa ya ne Mike Johnson?
To shi Mike Johnson dai mutum ne da yake ina tama ya yi shekara 8 a majalisar nan, kuma yana cikin waɗanda sun ka goya da Sarki Trump sun ka goya masa baya lokacin da ya ce kuriyan da aka jefa shi bai yadda da shi ba. Shi wannan yana cikin wanda suka kuma baya son baki, yana cikin waɗanda ke cewa mu gina wall,
gina katanga
ba a sa baki ta su shigo. Sai sa in Republicans ba su samu cikin Republicans ba su samu wani za su zaɓi shi wa. Sai sa na ce Allah dai ya sa waɗannan ra'ayin da yake tare da shi kai ya zamana shi ne wanda zai tura mu, in ba haka ba mu samu yi mutanen Amurka komai.
To kana ganin cewa yanzu yanda aka samu bangarori biyu na masu ra'ayin raƙau a majalisar da kuma masu saucin ra'ayi, kana ganin ko shi sabon shugaban zai iya hada kan majalisar wato bangaren 'yan Republican da Democrat domin a samu a yi ayyukan da ya kamata?
Yanda ya kamata ya zama kenan, domin aka ɗauke ka kan shugabanci a majalisa da ya zama na wannan majalisa suna represent wani kowa daga Amurka. A wannan lokaci da ya kamata ce in da ka yi adalci ka manta masu ideology ka su ra'ayin da kake tare da shi. To amma in mun ka duba wanda sun ka cire shekaran jiya da wanda suka zaba da wanda ya nemi a zabe shi bai samu ba, duk su ukun duka ba mutane bane da ya zama na da su yi aiki da waɗansu. Sun fi gane su tura ra'ayinsu na Republicans ya fi su tura ra'ayin abinda zai taimaki Americans.
To a gaida Muhammad Hafizu Baballe da wannan tautaunawar. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi za mu kawo muku wannan rahoton.
da yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako bawa wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga bakakken kaya a lokacin yana jagorantar hukumar EFCC ba. Asako Abdulrashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba, da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yadda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba, za a jira a ga yadda rayuwar Bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu.
To sai a biyo mu shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 105.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka dai a nan Washington DC a goma na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonto huiba.
Yan za ga mutum ina manomi to nazo ina san nayi noma takin nan nawa zan siye shi, na tafi wajen noman yan ta'adda sun zo sun kama mutum. Ka noma inda zaka kai a sarrafa maka kayan wahala.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri a tsakanin iyali. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kari na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano, da magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu, sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. Barin hannun taku ga Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci tattaunawan.
Wai ya zancen biki ne da mata suke yi da sauran abubuwa yanzu, yana yiwa?
Yana yiwa.
To me yasa yake yiwa?
Abin da yasa yake yiwa, har idan Allah ya taimake mace, aka ce yau bikin ƴarta ya zo, tunda na gani a kaina, aka ce shekara ɗaya. To in dai Allah ya rufa mata asiri, za ta zo, za ka ga Allah ya sa mata albarka a sana'arta. Da ɗari da kwabo za ka ga maran bikin za ka ji ana kaman ba ita ta yi ba.
Wannan kina magana ne ga waɗanda suke da sana'o'in hannu ko kuma jari da suke da shi
kaman wanda baya sana'a? To kaman wanda baya sana'a abinda miji yayi ita ma sai ta hakura kanta, takura kanta. Ina ganin in ta takura kanta wahal da rayuwarta za ta yi, amma in ta tsaya iyayen da Allah ya tsaya da ita ta yi shikenan sai ta zauna lafiya.
Wai Hajiya, tunda kuke mu'amalanta juna akan yanayin na ƙasa, wai me mata suke faɗa ne a cikin gida?
Gaskiya ana karɓar kebur, mata suna shan wahala. Ana karɓar kebur, ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je ƙoƙi gidan Hajiya Mariya. Sannan za ka tausaya wa kanka, ka tausaya wa al'umman manzon Allah.
Me ke faru a can?
Ka san suna raba biredi.
Ana raba brand
tun ana raba ɗai-ɗai. Yanzu mutum ɗaya za a iya raba su biyu, wani namijin ma da nan ido gara safe ya karɓo iyalinsa koko rana. Amma ina ganin wannan yawanci mutuwar zuciya ne gaskiya. In dai namiji ya kai namiji, bai dace a ce ya je ya karɓo koko ya zo ya kawo ka fita, in ba jarura ba ko ka tsufa ma, in dai da ƙwarinka ka tafi Allah zai baka.
Dr. Abdulsalam, kuna tafi da alƙalima cewa wannan matsalolin da muke magana iyalai suke fuskanta da ƙalubale iri-iri yana da nasaba da rashin aikin yi. Wai ta falsafar ilimi menene rashin aikin yi ne?
To shi rashin aikin yi ta falsafar ilimi za ta
kuma sannan in ƙara maka wace da alhakin samar da aikin yi?
To shi na farko da idan aka ce rashin aikin yi za ka iya bashi ma'ana ɗayan guda biyu. Fiye da kaso 99 na al'ummar Najeriya yadda muke kallon rashin aikin yi, mu a ilimance ba shi ne rashin aikin yi ba. Shi rashin aikin yi wani yanayi ne da mutumin da ya cancanta ya cika duk wata ƙa'ida kuma yake ta neman aikin bai samu aikin yin ba, kakka ɗauka yanzu dan kana da digiri ko masters ko diploma ko NCE ga can an ce a kai takardu kana ɗaki a kwance. Na farko mu gane rashin aikin yi wani yanayi ne da waɗansu mutane wanda suka cancanta suka cika disharida kuma suke da sha'awa kuma suke ta neman aikin, aka ɗau tsawon lokaci ba su samu wannan aikin ba. In ka koma ka ɗauki ma'anar da hukumar ƙididdiga wannan National Bureau of Statistics a Nigeria a da can duk mutumin da a sati baya yin aiki na aƙalla awa 30 to akan ce wannan yana cikin waɗanda ba su da aikin yi. Yanzu baya sai aka maida shi awa 20 amma wata uku baya ita yanzu gwamnati ta ce ta fito da sabuwar manhaja duɗɗan Najeriyan da a sati kace iya yin aikin awa ɗaya ake biyanka, ko da yanzu ne a ce ka fito titi wani ya ce ɗaukan min da kwan kayan nan kai mun can wajen a ɗan baka wani abu, indai aka lissafa ya kai tsawon awa ɗaya to sai a ce wannan mutumin ya fita daga cikin waɗanda ba su da aikin yi. Amma ta Bahaushe kawai na rashin aikin yi duk sanda aka ce dan adam ɗin da yake da cikakkiyar lafiya walau ya je makaranta walau bai je makaranta ba matuƙar ba shi da wani abu da zai dogara da shi wajen biya wa kansa aƙalla mahimman buƙatu guda huɗu: abincin da zaka ci, suturar da zaka saka, mahallin da zaka zauna, asibitin da zaka je a duba ka. To matuƙar mutum a matsayinka na ahaƙili mai cikakkiyar lafiya matuƙar gwamnati ba ta yi tanaje-tanajen da ya kamata a ce ta yi ba, to kawai za a cewa na ba shi da aikin yi. Wannan ɓangare na ɗaya kenan. Ɓangare na biyu sai ka ce wai shi samar da aikin yi alhakin waye? To a nan waje yana da kyau mu sani cewa samar da aikin yi ba alhakin gwamnati ne ita kaɗai ba, amma fiye da kaso 99 na yanayin da ya kamata a samar ayyukan yin su yawaita, to abin yana hannun gwamnati. Yanzu ga misali ga baba ya iya harkar yankan farce, da a ce Najeriya ƙasa ce da ake da tsari to gwamnati sai ki shigo cikin lamarinsa a zamanantar mai da harkar ya zamanto mai biga wani shago da AC kamar yadda muke da ita a nan wajen da nambobin wayarsa da in kana son ya zo gidanka zaka buga mai waya ya zo yayi maka aikin ya koma inda yake. Kaga gwamnati ta samar da yanayi. Gwamnati za ta iya ce yanzu kamar baba je ka banki kuna caza kudin ruwa kaso 26 shi muna son ku bashi kudin ruwan mu ne zamu rika biya kuma mu ne collateral din sa mu ne zamu tsaya mai, saboda haka gaba daya yanzu in ka je kasa irin kasashe irin su Germany kaso 70 na al'ummar Germany ba su da kwalin digiri kuma ba a gwamnati suke cin abinci ba, amma gwamnatin ta samar da duk wani yanayi da kake bukata. Yanzu ga mutum ina manomi to nazo ina son nayi noma takin nan nawa zan siye shi, na tafi wajen noman yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda zaka kai a sarrafa maka kayan wahala, baka da abin da Bature yake cewa storage facilities inda
don
adana kayayyakin, saboda haka ga baki daya alhakin tabbatar da samar da yanayin wani bangaren ba da aikin ko samar da yadda mutane za su dogara da kansu gaba daya alhakin yara taya ne a wuyan gwamnatoci da ake da su a Najeriya. Wannan shi abin da zance.
To za mu dora kai Malam Abdurauf. Gwamnati saboda wannan yanayin da aka samu kai, duk da cewa Dr. Daze mana bayani cewa wannan zancen cire tallafin man fetur din nan fa kawai ya ƙara iza wutar yanayin da aka tsinci akai ne, amma dai dama su manazarta sun hango haka za ta faru saboda yadda aka yi tafiyar musamman 'yan shekaru 8-9 da suka gabata. Gwamnati da suka ji koke-koken nan na ku fa cewa ba kwa ma samun yadda za ku kai abu bakin salati, sai ta ce ta bullo da wani abu da ake cewa palliative, wani agaji ne na kayan abinci. Aka ba gwamnoni kudade su sai kayan abinci. Ko jiya na ji gwamnan Kano ya kaddamar da rabo, kuma a kwanakin baya ma ya yi irin wannan kamar sati ɗaya biyu baya. Malam Abdurrahman, kana da bayani an samu tallafin na gwamnatin Kano?
To sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa, inda kuma za ku ji tasiri ko akasin haka na wannan tallafi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar Sa'ada Turimi da ke Kano, da magidanci Malam Abdurrauf Musa Salisu, sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman, da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari, da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To wannan haka yake. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
A takaicen, an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane Amin mai ba da horo ne akan bindigogi, wanda sojoji suka bashi horo, sannan an kwantar da shi a asibiti masu taɓin hankali ba da jimawa ba, a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar 'yan sanda. Duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan ta Amurka da Amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falastinu masu cin gashin kansu. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Joe Biden a jiya Laraba ya fito ya yi furuci a kan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kai wa Filastinawa a yammacin gabar tekun Jordan, biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falastinu. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping a ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa China da Amurka za su iya aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco. An zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an ciki ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shi ne na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. Duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Berislav tare da kashe mutum ɗaya.
To madalla, masu sauraro baki ɗaya abinda ya sabo ke nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Kafin mu sallama sashen Hausa, na taya Alhaji Ali Badala Gumel murna aurar da 'yarsa Zainab Aliyu da angonta Usman Muktar, wanda za a ɗaura a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa da ƙarfe 2 na rana a masallacin Nurul Huda da ke hanyar mai gatar a garin Gumel. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a shiga sabonmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Nisar Fil Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya har haɗa mun anjima kaɗan da hantsi. Sai mun haɗu. Assalamu alaikum.